Sasha Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25314160. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta Via Africa dake yammai kan mita 102.5 a zangan FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol Duniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahara Ufage daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zabe ta Najeriya, wato INEC, ta yanke baiwa jam'iyyar APC a yankin Zamfara damar tsayawa takara.
Hukumar zabe ta Najeriya mai zaman kanta ta yanke shawarar cewa jam'iyyar APC a jihar Zamfara za ta shiga jerin jam'iyyu na Najeriya da za su tsaya takara a gobe.
Haka kuma za ku ji jawabin shugaban hukumar zaben Najeriya INEC ya gabatar na ƙarshe kafin babban zaben Najeriya na gobe.
Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow.
Kamar kowace ranar Juma'a da Allah ya yi, muna buɗe muku layukan mu domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan lamarin yau da kullun. Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan haka kuma idan lokaci ya ba mu dama za mu kawo muku shirin wasanni a takaice daga Kamaru, amma duk sai bayan an kammala shan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce za a tabbatar da tsaro a rumfunan zaɓe gobe Asabar a lokacin da za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar mako ɗaya bayan da aka ɗage zaɓen. Wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a talabijin a faɗin ƙasar yau Juma'a, shugaba Buhari ya ce an ɗauki matakan tsaro a faɗin ƙasar don zaɓen. Ya kuma tabbatar da cewa mutane za su kaɗa ƙuri'a ba tare da wani fargaba ba. Rikicin siyasa na ƙara zurfafa a ƙasar yayin da 'yan Najeriya ke shirin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisu. A lokacin yakin neman zaɓensu, jam'iyyar APC ta shugaba Buhari da babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun zargi juna da yunkurin yin maguɗi don canza sakamakon zaɓe. A farkon makon nan ne shugaba Buhari ya yi kira ga sojojin ƙasar a kan su ɗauki tsauraran mataki a kan duk wanda ya yi yunkurin yin katsalandan a lokacin zaɓen. Waɗannan kalamai da shugaba Buhari ya yi sun janyo suka mai zafi daga abokin takararsa Atiku Abubakar, wanda ya ce sojoji ba su da rawar da za su taka a wajen gudanar da zaɓe. An ga wasu manyan motoci ɗauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Siriya. Tungar mayakan ISIS ta ƙarshe da suka ayyana a matsayin daularsu. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hulan da suka rage a ƙauyen ba da ke kusa da iyakar Iraki. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ba da rahoton cewa wasu motoci samfurin ƙira a kurukura da aka ɗana a bindigogi mallakar dakarun Siriya da Amurka ke marawa baya su ne suka raka ayarin motocin fararen hular. Sabbin hare-hare da aka kai jiya Alhamis sun auna wajen ƙauyen Bagus ne, kwana ɗaya bayan da aka kwashe fararen hula 2,000 daga wurin. Aƙalla mutum ɗaya ya rasa ransa a Venezuela, wasu da yawa kuma sun raunana a wata arangama da ta faru da jami'an tsaro a kusa da iyakar ƙasar da Brazil. Rahotanni sun ce arangamar ta yau Juma'a ta faru ne a kusa da Kumara Kapi, kuma har da mazauna yankin a arangamar. Wani jami'in yankin ya ce sunan wanda ya mutu Zuraida Rodriguez. Haka kuma wani jami'in yankin magajin garin Emilio Gonzalez ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan ƙabilar Pimam sun yi arangama da dogarawan tsaron ƙasar Venezuela na musamman da kuma sojoji, a yayin da dakarun tsaro suka kai tankokin yaƙi wajen iyakar ƙasar da Brazil. Gonzales ya ce dakarun sun kuma harba harshashen roba da barkonan tsohuwa a kan fararen hula. Jiya Alhamis, shugaban Venezuela da yake takaddama a kan shi, Nicolas Maduro, ya rufe iyakar kasar da Brazil, ya kuma yi barazanar rufe iyakar kasar da Colombia don hana shigo da kayan agaji kasar. Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar Norway da ake kira NRC a takaice, ya faɗa cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar ƙalubaren fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa. Dubban mutane, musamman mata da yara waɗanda da dama ba su da isassun abinci, na fargabar yanayinsu zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a sami ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa. A cewar Victor Moses, shugaban kwamitin na NRC a Somaliland, Somaliland yankin da ke cin gashin kansa daga Somalia na fuskantar ƙalubalen fari lokaci da yawa kuma da rikice-rikice da suka addabi yankin Sol.
A gaida Zahra'u Fage, labarin aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalin sai rahotannin, kuma za mu fara ne da rahoto na musamman daga Abuja, Najeriya, inda hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta, wato INEC, ta ba da sanarwar yanke hukuncin baiwa jam'iyyar APC ta Zamfara ikon shiga zaɓe. Wakilin murya Amurka Abuja, Umar Faruk Musa, ya haɗa mana wannan rahoto.
Hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta ta yanke shawarar cewa jam'iyyar APC a jihar Zamfara za ta shiga jerin jam'iyyu na Najeriya da za su tsaya takara a gobe Asabar, da kuma takarar gwamna da sauran zaɓuka na 'yan majalisun wakilai na jihohi, wanda a da hukumar ta zaɓe ta ce ba za ta amince su tsaya takarar ba. Wannan matakin da ya biyo bayan hukuncin da aka samu a wata kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja, wadda ta jingine wani hukunci da wata babbar kotu a Abuja ta yanke na cewar jam'iyyar ta APC bai cancanci ta shiga tsayawa takara ba, domin wai ba ta yi zaɓen fitar da 'yan takara ba, kuma ta miƙa hukumar zaɓe akan lokaci ba kamar da dokokin Najeriya suka amince. Amma ganin cewa an samu wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara, wanda kuma zai ba da damar ga hukuncin da babbar kotu a Zamfara ta yanke cewa an tsaya wannan takara ta dukkan mukaman 'yan jam'iyyar APC masu tsayawa takara, ya ba da damar cewa a yanzu za su shiga jerin 'yan takarar kamar yadda hukumar zaɓe ta Najeriya ta tsara. Mr. Festus Okoyede kwamishina ne a hukumar zaɓen ta Najeriya, wanda shi ya ba da wannan sanarwar, inda yake cewar da wannan hukuncin da aka samu na kotun ɗaukaka ƙara, dama hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce ita mai bin doka ce da ƙa'idoji, don haka ba za ta yadda ta bi hukunci biyu da kotuna guda biyu masu ƙarfi iri ɗaya suka yi ba, wanda ya zo da saɓanin ra'ayi. Amma a yanzu, tun da wannan kotu ta ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci, to wajibi ne hukumar zaɓe ta Najeriya ta yi biyayya. Don haka dai za a iya cewa Allah ya yi wa jam'iyyar APC gaɗar dogo a jihar Zamfara, domin bayan watanni biyu da aka yi ana cece kuce da zaman ɗarɗar, a yanzu daidai lokacin da za a shiga zaɓe a gobe da kuma sati mai zuwa, jam'iyyar ta APC za ta shiga jerin jam'iyyu na Najeriya domin tsayawa takara. Umar Faruk Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Umar Faruk Musa. To har yanzu dai muna babban birnin tarayya Abuja, inda shugaban hukumar zaɓe ta INEC ya yi jawabin ƙarshe kafin zaɓen da za a gudanar gobe Asabar, idan Allah ya kai mu. Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mamuru Yakubu ya gabatar da jawabin ƙarshe gabanin gudanar da zaben nan a Asabar din nan. Farfesa Yakubu, wanda ya saki nanata yawan rajistar da aka bawa masu kada ƙuri'a sama da miliyan 72 da yawan rumfunan zabe, ya ce kowa na da izinin zuwa rumfar zabe da wayar salula ya ɗau hotuna, amma banda cikin zagaye na dangwala ƙuri'a, wato cubicle.
Maximum security is provided before the election, during the election,
Shi ma babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya halarci taron hukumar zaben da ba da tabbacin kula da tsaro a dukkan lokacin zaben. Adamu ya ce jami'ai za su halarci tashoshin zabe amma ba tare da makamai ba, da haka ma ba buƙatar wata firgita ko zulumi ga jama'a. Duk da hakan na nuna ba zulumin bindige duk wanda ya yi yunkurin satar akwatin zabe, kamar yadda shugaba Buhari ya sanar. Babban sufetin ya ce za a damƙe duk wanda ya nemi haddasa fitina da gurbanar da shugaban kotu. Dan majalisar dattawa daga jihar Kebbi, Sanata Yaya Abdullahi, ya buƙaci 'yan bangar siyasa to su gujewa tada husuma.
Don wanda duk ya zo ya kawo hankali da hankali a rungumar zabe, ya ma haƙarin barawo, don barawo dukiya ne zai sata ya je ya zauna ya amfani da shi. To wanda ya zo ya kawo rikici a wajen harkar zabe, wato yana son ya dakushe muradin mutane. Ga mutane inda sun ka zo sun kai niyya, shi ya zo don sakakin kanshi, don wani mutum ya ba shi taro sisi, ya ba shi naira 500 ko 100, ya zo ya zauna bai ya sha kwaya, ya zo ya zauna zai ji akalar jama'a gaba dai ya hidda ƙarya. To ai wannan shi ba wai barawo bane, makiyi ne na jama'a gaba dai.
Taron na ƙarshe gabanin zabe ya samu halartar masu duba zaben na kungiyar Afirka ta Yamma ECOWAS karkashin jagorancin tsohuwar shugaban Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba.
To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To har yanzu dai akan batun tsaro a ranar zabe, sufetin janar na 'yan sandan Najeriya ya gargadi duk masu shirin tayar da fitina lokacin zabe. Hassan Maina Kaina, gare ka.
The security personnel are ready and prepared to protect everybody.
Sofeta General na 'yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Adamu Abubakar, ke jaddada shirin jami'an tsaro na kare jama'a tare da gargadin duk wanda ke shirin kawo rudani yayin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da za a yi gobe. To ya sake tunani, yana mai cewar satar akwatin zabe, tsageranci, saya ko sayar da ƙuri'a ko kuma bangar siyasa, waɗannan duka manyan laifuka ne yayin wannan zabe. Yana mai cewar duk wanda aka kama yana aika yayin wannan zabe, to tabbas zai yaba wa ayazaki. To shin tiyaya masana ke kallon shirin na jami'an tsaro a wannan zabe na gobe? Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne.
Za a yi musu kyakkyawan fata. Dalili ko don shugaban hukumar zabe ya jaddada muhimmancin aikin 'yan sanda a tsarin da ake da shi tsaro a wurin zabe, kuma ya nuna cewa hukumar 'yan sanda ita ce take shugabancin waɗanda aka ba ma wannan haƙƙi. To saboda haka irin wannan alƙawari ko jaddadawa da shi ya yi, lalle ba shakka da taimaka.
A cewar Malam Aliyu Shamaki, shirin da 'yan sanda suka yi na tunkarar wannan zabe abu ne mai ƙarfafa gwiwa.
Alamu suna nuna cewa rundunar 'yan sanda su ma suna da irin nasu tanadi, musamman ma da ake ganin a yanzu Najeriya an sake sabon inspekta na ƙasa, kuma an ga canje-canje musamman lokacin da yake furta kalamun cewar ba za a ba da tsaro wa wani jami'i ba a ranar zabe, za a ba kowane ɗan ƙasa ne da ya je filin zabe. Wannan yana nuna an samu canje-canje, kuma an samu tsarin da ake ganin cewa ɗan sanda daɗin ya zama abokin kowa wajen kare dukiyar ƙasa da rayukan al'umma a wurin zabe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu kuma sai jihar Katsina, inda wakilin mu Sani Malumfashi ya ziyarci ofishin commissioner 'yan sanda domin jin irin shirye-shiryen da aka yi game da wannan zaben.
To koyaya shirye-shiryen kula da tsaron lafiya da kuma masu kada ƙuri'a da kuma yadda za a gudanar da wannan abu, kan hakan ya kai ni ofishin commissioner 'yan sanda na jihar Katsina CP Sunusi Buba. Zan kai ɗaya an kammala shirye-shirye, ko za mu so mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da aka tanada wajen yawan adadin 'yan sandan da aka haza da kuma irin abubuwan da za ku kula da shi?
A kashin gaskiya mun yi shirye-shirye na ƙwarai saboda mu tabbatar da an yi zaben nan cikin tsaro, cikin lafiya, ba tare da wani hayaniya ko ina cikin jihar nan ba. Mun tura 'yan sanda waɗanda za su kasance wurin inda za a kaɗa kuri'un zabe, kuma mun yi tanadin yan sanda na musamman har da ma taimakon sojoji na ƙasa da na sama wurin tabbatar da tsaro a fadin jihar Katsina gaba daya, wanda za su dinga fatro wato masu dauke da bindigogi kenan. Ka san wanda za su kasance da bindigogi ba za su kasance wurin ba su zuwa wurin kada kuriya, amma doka bai hana su dinga zuwa suna fatro ko ina da ina, saboda duk wanda za su kawo wani hargitsi ai maganin al'amarin kafin ya kawo wani illa ga zaben.
To raga yadda kaman kan hanyoyi kaman da yadda kace ana an fatro saboda gudun kuma miya gunda za su yi amfani da wannan lokaci ganin cewa da hankalin ku ya raja a wajen zabe kila ko su dan tar hanya haka, shi kuma akwai wani tanadi da aka
wayannan tanadi shi muka dauka game da irin wayannan mutane bata gari wayanda suna iya amfani da daman wannan lokacin ko su tare hanya ko su saci mutane ko kuma su saci shanu da sauransu, particularly areas din nan na local government da ke iyaka da Rugu Forest wadda ke iyaka da local government nan na kasan Sakkwato, Zamfara da Kaduna, domin dauki matakai na kwarai na tsaro tabbacin cewa mutane za su samu daman su zo su kada kuriyun su kuma koman zabe da kayayyakin su duk babu wanda ka musu wani barazana na musamman.
To a ƙarshe ranka ne za mu san adadin mutanen da ka hada tun daga wajen soja, yan sanda da kuma civil defense, shawararsu ko akwai wani adadi na jimla ko ko na wajen naka?
To a ƙarshen gaskiya saboda dalili na tsaro bai kamata fito mu ga mutane ga nan ban yaran mu ko mutanen mu da muka fito da su za su aikata wannan aiki ba, amma ina son tabbatarwa jama'a a shirye muke kuma mun shirya babu wani damuwa. Mutane suna iya fitowa su kada zaben su, kada kuriyun su ba tare da tsoron wani barazana ba.
To a tabbas dai a cikin gari za ka ga gilmawan jami'an tsaro kamar yadda shi mai girma commissioner ya faɗi, commissioner yan sanda Sanusi Boba. Sani Shaibu Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Toma dalla a gaida Sani Malamfashi, yanzu kai tsaye muna tare da wakilin murya Amurka Grace Alheri Abdu daga Abuja, Najeriya. Grace, kuna kan layi? To Grace, abin da ke so shine ku bamu albarkacin bakin ku. Mun san a jiya da yau mun samu kamar yau mun samu cewa mun samu jawabin shugaba Muhammadu Buhari kuma da jawabin shugaban jami'an tsaro na Najeriya, yan sandan Najeriya. Me za ku ce akan wannan labari?
To kamar da wakilai daban-daban suka gabatar a cikin rahotannin da muka dauka daga kasashen nan, shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi yau duk batun da suke a kai shi ne tabbatar da tsaro yan Najeriya kada su yi tsoro fita su yi kada kuri'unsu, shi ya kuma goma al'ummomin ƙasa da ƙasa musamman masu sa ido na ƙasa da ƙasa da suka shigo domin goyon baya da suke bayarwa da kuma haɗin kai da suke ba Najeriya da kuma ƙara ƙarfafa buƙatar cigaban demokuraɗiyya a Najeriya, ya kuma yadda za a ci jawabin da ya yi jiya kamar yadda shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya yi cewa ko da wace jam'iyya ce masu kada kuri'a suke son su zaɓa su fita su kada kuri'a domin wannan kuri'ar su tana da muhimmanci a wannan zaɓe, ita ce za ta tabbatar da abin da suke so su gani Najeriya ta zama duka sun jaddada da haka. Sannan kuma kamar yadda aka bayyana a cikin rahotanni, shi kwamishinan shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya tabbatar da cewa sun kammala ayyukan duk abin da ya kamata su na irin wannan aiki sun kammala shi, kuma ya tabbatar da cewa za a gudanar da wannan zaɓen sun kammala shi ne. Shi kuma jakadana na yan sanda shi kuma ya tabbatar da cewa su ma suna shirye domin tabbatar da tsaro kamar yadda aka bayyana dukkansu biyu da shi shugaban hukumar zaɓe da kuma shi jakadana na yan sanda da suka yi jawabai na kowace rana da shi shugaban hukumar zaɓe ya kare tun lokacin da aka ɗauke wannan zaɓe. A yau sun yadda da cewa aka san abin da shi shugaban ƙasa ya faɗa cewa duk wanda ya yi tafi akwatunan zaɓe a kwantar da shi sun nuna cewa hakan ba hakan ne za a yi ba, sai dai za a bi abin da doka ta ayyana, amma shi shugaban rundunar 'yan sanda ya nuna cewa babu ba jami'in tsaron da za a zai ɗauki makami a wurin
To Grace Alheri Abdu kenan mun gode kwarai daga wakilar sashen muryar Amurka wadda ke a yanzu haka Abuja Najeriya muna godiya kwarai kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau ranar Juma'a ce babbar rana layukan mu a bude suka ku kira ku bamu albarkacin bakinku akan abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Jama'a assalamu alaikum wani akan layi
Abdulkarim Muhammad daga Maiduguri
Abdulkarim zaka iya kashe rediyon ka sai mu shi karkeu
to wato abinda nake bukata da ƴan Najeriya da Allah su yi kokari su yi zabe na kwarai kar su yi wani tashin hankali da sauransu shine ina roƙon ƴan Najeriya su yi tsakani su da Allah saboda haka karata da fitina karaje a dauka ko a kuti da sauransu a yi tsakani da Allah a wace lafiya kuma Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya wace lafiya
amin summa amin daga Maiduguri za mu je Kebbi wane da Kebbi
assalamu alaikum amma da Aziz
wa alaikum assalam to gare ka
sunana da Asaba mai fata ya wuri
to na Asaba muna jinka
to ni ma dai kamar wannan bawan Allah da ya gama tashi bayani ni ma ina kira ga ƴan uwana al'ummar Najeriya da cewa don Allah don annabi a dukkan wurin zabe duk wanda kake so ka zaba amma banda fitina maganar satan akwati babu domin idan mutum ya saci akwati gaskiya fi sabilillah ya cuci al'ummar Najeriya wani ya hito kilomita 1000 ko 2000 ko 3000 ya zo ya zabe mutumin da yake so ka zo ka kwashi ka saci wannan akwatin to gaskiya baka mata adalci ba saboda haka yana kira ga ƴan uwana a yi zabe lafiya a
kare lafiya mun gode kwarai daga Kebbi zamu leka Yobe wani daga Yobe
kuma na ya lawan ina magana da nan garin gasama garamar kuma Jakusko daga jihar Yobe
to gare ka dan uwa me kiran ka me ra'ayinka
yawa ra'ayina ni ina kira ga matasan Najeriya Allah ya kawo mun sha Allah gobe za a yi zabe dan Allah su kwantar da hankalinsu kowa ya kwantar da hankalinsa mu yi zabe lafiya mu tashi lafiya shugabanni siyasa su jawo matasan su kunne dan Allah kowa ya kwantar da hankalinsa a yi zabe lafiya a tashi lafiya
mun gode kwarai daga Yobe har yanzu dai muna a Yobe wani daga Yobe
Ahmad Umar daga Ifari jihar Yobe
assalamu alaikum malam Muhammad to me ra'ayinka
alaikum assalam ni ra'ayina a kan guragu ɗan uwana ina so ja hankalinsu su fito su koyi su da gwalkwata su yi zaɓe kamar yadda kowane mai kawo ya yi zaɓe kuma su gabatar da zaɓe suka su lani lafiya ba tare da tashin hankali ba.
To mun gode Allah ya sa duka na kasassun Najeriya sun ji wannan kiran naka daga Yobe za mu leƙa Katsina wani da Katsina.
Wannan Malam Maharaz ne babban mutum ɓaure local government Katsina state.
To babban mutum gare ka.
Wato abinda nake ƙara ba da shawara ga su jami'an tsaro shine kada su yi amfani da damar da aka ba su mutum bai komai ba su taɓa shi su tsaya a gefe in mutum ya yi laifi su taɓa shi.
To ka sa rahoton muka sa amma mun ji an ce jami'an tsaro ba su je da
ba su dama za su ɗauki damar da ƙarfi fiye da yadda aka ba su ya zamanto mutum bai laifi ba ma su dan nemi su dan cakusa shi.
To mun gode da Katsina za mu laika makwabciyarmu jamhuriyar Niger wani daga Niger. Salamu alaikum wani daga Niger.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam ka kashe rediyon ka.
To ba daga Niger bane.
Daga Niger.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam daga
Benue.
Daga Benue.
Benue.
Boko local government ba.
To gare ka dan uwa, me sunanka?
Sunana Nasiru.
To malam gare ka, muna jin ka.
Wato abin da yake ciwon tuwa kwariya. Magana da mutane suke ta didi akan cewa wai Buhari saboda ya ce a harbe mutum dan ya tsau a kwatun zabe. To wannan abin da ciwon tuwa kwariya gaskiya. Menene abin didi akan wai dan mutum an Buhari ya ce a harbe mutum ya yi magana a ce dan mutum ya tsare a kwatun. To wannan tsakanin kaman abin ne kazo mutum ya ce kenan zai juye mulki.
Ta mun gode daga Benue zamu leka Kaduna wani da Kaduna
Alhaji Abdullahi Moke ne
to mallam Abdullahi gare ka
Abdullahi Moke daga Zaria
to muna sauraron ka
to da fatan ne mu muna roƙo ga Allah ne ya taimake mu ya ba mu nasara Allah ya sa ayi gaban nan lafiya a zama lafiya
to mallam Abdullahi wani kira gare ka ga wannan ɗan takara biyu shugaba Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar
eh muna fatan Allah ya ba Atiku
to Allah ba mai rabo sa
amma Allah ba mai rabo Allah ba a tuzu sai ta gode dan jiwa
to daga Kaduna mun leka Enugu wani daga Enugu
ne gudu ga garke Enugu
to gare ka daga Enugu wani daga Enugu
Alhaji Yaro ne
to Alhaji Yaro
fatan mu ce Allah ya sa a gama wannan yi wannan zaben lafiya kuma duk matasa na ƙasar kowanne muna fatan mu je a hankali a yi wannan zaɓen a gama lafiya saboda in mun yi wannan abin mun makanmu ne saboda mu ma ana haka ya kai muna haifa saboda ƴaƴanmu ne muna buƙatar wannan abin a tafi da shi cikin lafiya. Hello?
To mun gode madalla muna gaida wanda suka kira su kuma albarkacin bakin su akan wannan ranar ta Juma'a yanzu masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba shirin labarai a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce za a tabbatar da tsaro a rumfunan zaɓe gobe Asabar a lokacin da za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar mako ɗaya bayan da aka ɗage zaɓen. An ga wasu manyan motoci ɗauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Siriya tungar mayakan ISIS ta ƙarshe da suka ayyana a matsayin daularsu. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hulan da suka rage a ƙauyen da ke kusa da iyakar Iraki. Aƙalla mutum ɗaya ya rasa ransa a Venezuela, wasu da yawa kuma sun raunana a wata arangama da ta faru da jami'an tsaro a kusa da iyakar ƙasar da Brazil. Rahotanni sun ce arangamar ta yau Juma'a ta faru ne a kusa da Kumara Kapi kuma har da mazauna yankin a arangamar. Wani jami'in yankin ya ce sunan wanda ya mutu Zuraida Rodriguez. Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na ƙasar Norway da ake kira NRC a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar ƙalubaren fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725,000 cikin barazanar yunwa. Dubban mutane musamman mata da yara waɗanda da dama ba su da isassun abinci na fargaban yanayin su zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a sami ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa, a cewar Victor Moses, shugaban kwamitin na NRC a Somaliland. Somaliland yanki ne da ke cin gashin kansa daga Somalia na fuskantar ƙalubalen fari lokuta da yawa da kuma rikice-rikice da suka addabi yankin Sol.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da ƙarfe 6 asuba. Yanzu a madadin Zahra'u Fage da ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Grishin da ta haɗa shirin da ba da umarni sai injin namu Keith, ni ne naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC. Wa alaikumussalam.